hadisin da yafi shahara a wurin malaman hadisi da suna hadisu ummi zar'il, hadisu ummi zar'il, wato hadisin ummu zar, wata mata da ake kira ummu zar'il. Yana daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yakan zauna su yi hira tsakaninsa da matansa, tsakaninsa da iyalansa. Kuma hirar takan kasance ne a ɗakunan matansa. Idan yau yana ɗakin ummu na Aisha, to ɗakinta shi ne dandalin hira a yau ɗin. Idan gobe yana ɗakin nana Hafsa, to kenan gobe kuma ɗakin Hafsa ɗin shi ne wurin hirar. Jibi idan yana ɗakin Zuwairiya bintul Harith, haka ake bambanta wuraren hirar tsakanin shi da matansa. Wata rana yana zaune tsakanin shi da matansa, suna tattaunawa da juna hira irin ta duniya wadda mutane ke yi tsakaninsu da juna don ɗauke ma kai kewa. Sai Ummu na Aisha take labarin mahaifinta Sayyidina Abubakar Siddiq da irin dimbin dukiyar da Allah ya bashi tun lokacin jahiliya. Take cewa mahaifina Abubakar Siddiq ya mallaki dukiya tun lokacin jahiliya wadda ta kai uqiyya dubu hassau dubu, tana yi wa sauran matan alfahari da matsayin mahaifinta ta fuskar dukiya ko ta fuskar kudi. Idan an ce uqiyya, wato tsuri na kudi masu dimbin yawa ko kulli na kudi mai dimbin yawa, waɗansu malamai na fassara shi da wato ainihin dirhami 40 ko wani abu makamancin haka. Idan aka ce dirhami 40 shine uqiyya, to kuma uqiyya dubu, kaga 40 so dubu, to kuma kowace uqiyya dubu kuma har so dubu miliyan ɗaya kenan, kun ga kuɗaɗen suna da yawa. Wannan shine abin da Sayyidina Abubakar ya mallaka tun lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci. Lokacin da Ummu na Aisha take wannan magana, sai manzon Allah ya ce da ita, uskuti ya Aisha, yi mana shiru ya Ummu na Aisha, wannan ba shi ne abin alfahari ba. Abin da ya kamata ki yi alfahari da shi shi ne yadda na zame miki kamar Abu Zar'il a wurin Ummu Zar'il. Ma'ana dukkan dukiya da mahaifinki zai samu ko ya mallaka, wannan ba ita ce riba a wurin ya mace ba, sama da ta samu kyakkyawan zama tsakaninta da mijin da yake ƙaunarsa. Samun kyakkyawan zama a gidan aure yana da matukar riba a cikin rayuwa sama da dukiyar mahaifa. Abinda manzon Allah ya ce da Ummu na Aisha kenan. A nan ya kamata mu san wace ce. To wannan shi ne zai kai mu zuwa ga karanta shi hadisin wanda shi ne asalin matashiyar lacar, hadisin Ummu Zar'il, wanda ita Ummu na Aisha ta ruwaito shi. Kar ku manta da cewa nana Aisha tana ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ita ce ta kowa kankanta ta fuskar shekaru a cikinsu, domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya ba ta kai shekaru 20 ba a duniya gaba ɗaya, tana da shekaru 18. Bayan ya mutu kuma Allah bai karɓi rayuwarta ba sai da ta zama 'yar shekara 60 har da watanni 4 a duniya kafin Allah ya karɓi rayuwarta. Tana da falala, tana da matsayi, domin Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda Annabi da kansa ke cewa kamala min ar-rijal kathir, a cikin mazaje da yawa sun samu kamala, tunda akwai da yawa daga cikin maza waɗanda suka zama annabawa, ga Annabi Nuhu, ga Annabi Ibrahim, ga Annabi Wana, ga Annabi Wana, suna da yawa bayan waɗanda suka samu wani matsayi na daraja da falala wanda bai kai annabtaka ba. Abin nufi dai da yawa daga cikin maza sun samu matsayi da ɗaukaka da daraja, amma walam yakmul min an-nisa, ba wanda ya samu kamala cikin mata, illa asiyatu imra'atu fir'aun, sai Asiya matar fir'auna, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa maryamu بنت عمران da kuma Maryam yar gidan Imran wato mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam sai manzon Allah ya ce wa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irin ta'am falalar na Aisha kuwa akan sauran mata kaman falalar tharid ne akan sauran abinci labadun tharid nau'i ne na abinci a wajen larabawa wanda ya dara dukkan wani nau'i na abinci daraja ada wato kamar talge ne ake yi na nama gari ake samu na alkama sai a daka nama a kwankwatse shi ko a mayar da shi kamar dambun nama sai awa bayan an mayar da shi kamar gari sai a cakuɗa shi cikin wannan garin alkama din sai a hada shi a yi talge da shi to wannan shine abinci mafi kima mafi daraja a wajen su sai manzon Allah ya buga misali da shi akan falalar na Aisha ummuna Aisha tace jalasat ihda asharata imra'atan zan karanto mana hadisin ne kai tsaye daga cikin littafin Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Saura at-Tirmidhi wato don kusan cewa hadisi ne daga ummuna Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne da yake da asali daga gidan annabta ummuna Aisha tace jalasat ihda asharata imra'atan فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا ودان سماتا 11 وترانا سن حدو د جونا سي سكا يرتجينيا سي سكا قول القولي سكا زونا cewa kowace tayi bayanin halin mijinta aji kada ta boye komai kada ta rage komai na abinda ta sani na halin mijinta wala Allah abu mai kyau wanda za a ji a iyan koyi da shi ko abu mara kyau wanda za a ji a taya ta makoki a taya ta kewa suka yi wa juna alƙawli kan haka kin yadda ina yadda ke ma kin yadda ina yadda duk suka yadda kowace ta yadda da wannan zance Aisha take maimaita wannan labari ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na zaune ga sauran matan annabi da ake hira da su a wannan lokaci a matsayin ƴan saurare faqalat al-ula wanda za ta fara yin magana sai ta tashi ko sai ta matso tace zauji lahmu jamalin ghaf ala ra'si jabalin wa'ar la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal ina so in ce da mu wannan hadisi yana da matukar fa'ida ta hanyoyi daban-daban daga cikin fa'ida da yake da ita ya kunshi kalmomi na larabci waɗanda suke ba a fili ba waɗanda suke a ɓoye sun kunshi hikima ta zance a cikin harshen larabci ban manta ba har wani malamin mu a jami'ar musulunci ta Madina wani tsohon professor mutumin Sudan Professor Babikar Dushen wanda daga baya kuma muka sake hadewa a Sudan shekara 4 da ta wuce lokacin da naje zan yi master program ina yake ba da shawaran cewa inda yana da iko da duk wani dalibi mai koyan harshen Larabci a mataki na university da ya kamata a sa shi ya haddace wannan hadisin yadda ake haddace Fatiha ba wai dan ababan da matan suka tattauna a cikin hadisin na halayen mazajen su ba sai dan ɗaiɗaikun kalmomi na larabci masu wahala wanda sai mutum ya rinka duba kamus kafin ya iya binciko ma'anarsu ta yadda idan mutum ya haddace kalmomin ya rike ma'anarsu to ya samu jari mai ɗumbin yawa a babin larabci ta ce zauji lahamu jamalin ghaf mijina injita mijina lahamu jamalin ghaf namar raƙumi ne musashe wanda babu tsoka a jiki ala ra'si jabalin wa'ar wanda aka dora akan ƙolon dutse mai wahalar hawa la sahlun fayurtaqa dutsen ba ya da sauki ballantana a hau a ɗauko wala saminun fayuntaqal shi kuma naman babu tsoka a jiki mai yawa ballantana wannan tsoka ta kwadaitar da mutum zai sha wahalar hawa ba me take nufi tace wannan shine bijinta malamai suka ce abinda take nufi da wannan zance tana nufin bijinta ba mai kyakkyawan hali bane domin a cikin nama na dabbobi musamman dabbobin gida kun ga akwai raƙuma akwai shanu akwai tumaki da awaki sannan sai dabbobin da suke kasa da wannan kamar tsuntsaye kaji to da tsuntsaye da kaji naman su yafi kowanne lafiya yafi kowanne kima shi yasa ko aljanna ma naman tsuntsaye aka alƙawari ba ya alƙawarin naman bunsuru ba ko naman rago wala mi tayrin mimma yastahun uqurun ilun ka amdalil lawli al maknun jam bi ka kana ka amsalil lawli al maknun jam bi ma kana bulun lahmi tayr to daga nan sai na awaki shi yafi daraja daga nan gurin sai na shanu shi yafi daraja daga nan sai na raƙuma shine na ƙarshe a wajen daraja namun raƙumi dai shine na ƙarshe a wajen daraja saboda yana da tauri yana da wahalar dahuwa to duk lokacin da aka ce wani kamar namun raƙumi yake abin nufi taurataurar mutum ne ba ya da kyakkyawan hali ina fata an fahimta to kuma namun raƙumi ma sai zan tora mamman raƙumi kyamasasshen raƙumi wanda ba ya da kiba sannan kuma aka ɗauki nama aka ɗora akan wani dutse mai wahalar hawa da sarƙaƙiya ma'ana dai abinda take nufi mijinta mutum ne mai wahalar hali mutum ne mai girman kai mutum ne mai mummunar ɗabi'a mutum ne wanda zama da shi babu daɗi ga rowa ga girman kai ga mummunan hali haka mijinta yake ita ta gama bayaninta sai ta biyu ta zo ta ce zauji لا أثير خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره تشي مجينا كودكو يشلو كول كمار حكا تفعل تشي لا أثير خبره نفازي إيه بنت كاموكو بيانا سفر إذا نفعل لابار بايد كرشي in dai wai zan faɗa muku wai halayensa ne to faifan ba ya da ƙarshe za a yi tai ne kawai in ni akhafu alla adara ina jin tsoron in har zan yi maganarsa to ba zan kyale masa wata riga ta mutunci guda ɗaya ba a jikinsa sai kun daina ganin shi da kima in azkurhu azkuru ujurahu wa bujura in har zan ambaci shi zan ambaci kwansar farkwatarsa gaba ɗaya ba abin da zan rage masa tana nufin yana da halaye munana wanda sun kai matuƙa ta fuskar yawa wanda kawai sai dai mutum ya yi ishara da baki amma ba zai iya faɗa su gaba ɗaya ba kuma tana nufin in har ta faɗe su ta tabbatar gaskiya ta faɗa ba ƙarya ta yi masa ba to shi ko ba zai iya jurewa ba ko shakka babu sakinta zai yi to kuma suna da yaya a tsakaninsu ƴaƴan kuma za su iya ta gayyara in suna wurinta ko in suna wurinsa abinda ta faɗa kenan game da mijinta sai ta koma gefe sai ta uku ta zo da ta uku ta zo ta ce zawjil ashannaq in antik utallaq wa in askut uallaq ta ce mijina al-ashannaq idan an ce al-ashannaq a cikin larabci mutumin da yake da tsawo da yawa ga sirantaka ga tsawo akan so irin wannan mijin tsawonsa ya yi yawa ga shi kuma siriri kamar iska ta ɗauke shi ta ce in antik utallik ga mummunan hali idan na yi magana a sake ni wa in askut uallaq in nayi shiru kuma a mayar da ni gefe ba a yi da ni wato kenan tafaskar halitta bai kayatar da ita ba tafaskar halaye kuma bai kayatar da ita ba kila idan mutum ko yana da rangwame tafaskar halitta ma'ana ba mai kyau bane ba idan yana kyakkyawan hali za ka iya hakurin zama da shi to ta ko'ina babu shiga babu fita zai mata laifi kuma ba hali da ya magana idan ta yi magana ko shakka babu akwai yiwuwar sakin ta kowane lokaci. Idan kuma ta yi shiru ba ta yi magana ba, to za a mayar da ita kalma mu'allaka, wato sai ta zanto kamar matar da bata da miji. Babu wani abu da za ta mori da shi tattare da mijin, irin wanda sauran mata suke moruwa da shi game da sauran mazajensu. Daga nan sai ta hudu, da ta hudu ta zo sai ta ce zauje ka laili tihama la harra wala qar wala makhafata wala sa'ama. Ta ce mijina, kamar dare, dare irin na yankin Makka, Makka da sauran garurukan da ke makwabtaka da ita su ake kira tihama, yanki ne mai matukar zafi. Amma idan dare ya raba tsakiya, yanayin wajen sai ya zama daidai, ta ce babu sanyi babu zafi. Ta ce to haka mijina yake, kamar ka je tihama a tsakiyar dare, babu zafi babu sanyi, shine kalaili tihama, la harra wala qar, babu zafi babu sanyi, wala makhafata wala sa'ama, sannan kuma babu wani tsoro da zaka ji na za a faɗa ma bakar magana, ko za a sake ka, ko za a ci mutuncin ka. Sannan wala sa'ama, ba ya da wani mummunan hali da zaka ji ka kosa da shi, ka gaji da shi. Ma'ana mutum ne mai kyakkyawan hali, tana nufin mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a da hali na gari. Ta fuskar zance yakan kiwaci kalmomin da ya kamata ya faɗa mata wanda za su daɗa mata rai. A aikace yakan mu'amalance ta da kyakkyawar mu'amala, baya sarki game da abin da ya shafi abinci ko sutura, game da abin da ya shafe ta, ko game da abin da ya shafi ƴaƴanta, ko game da abin da ya shafi harkokin gida. Babu wani abin makusa ta tare da shi ta kowace fuska. To wannan ita ce ta hudu. Daga nan sai ta biyar. Ta biyar sai ta ce zauji in dakhala fahid wa in kharaja asid wa la yas'alu amma ahid. Ta ce ni ka miji na, in ya shigo gida sai ya zama kamar saurayin zaki, in ya fita waje sai ya zama kamar bardan zaki wanda ya kai shekaru na tsaka-tsakiya ya wuce samartaka a cikin zakoki. Wala yas'alu amma ahid, baya tambayar ina kaza da nasaro, ina kika sashi, kaza ya kare, kaza bai kare ba, baya bincike game da wannan. Waɗannan kalmomi guda uku, kalmar ƙarshe malamai sun fassara ta cewa abinda ake nufi mutum ne mai yawan kawar da kai, ba ruwan shi da binciken cewa na sayo kaza ya kare, sabulun wanka na sayo, gashi kwana kaza ya kare, na sayo min girki dandanin ya kare, ya akai gishiri ya kare, ya akai kaza, ba kwano kaza bane ba, baya tambaya. In akwai akwai, in babu baya cewa ya akai ya kare zai sayo wani, shine la yas'alu amma ahad, shi baya tambaya akai kaza ya tafi. In babu dai an faɗa masa babu zai sayo wani, baya complain cewa me yasa akai kaza. Wannan kalmar ƙarshe abinda take nufi kenan. Sannan kalma ta biyu cewa in kharaja asif, in ya fita sai ya zama zaki, tana nufin jarumi ne, ba matsoraci bane ba, ba mutum bane ba rabon mazaje a waje, an san shi sosai, mazaje na shayinsa, mazaje na shakkarsa, ba araha bane a wurin mutane. Amma kalmar farko na cewa in ya shigo gida sai ya zama jaririn zaki, to anan ne malamai suka yi sabani akan ta. Waɗansu suka ce abinda wannan kalma take nufi, wato idan ya shigo gida abinda ya zo yi kawai shi zai, ba wai daga ya shigo gida ya rika binciken me yake daidai me ba daidai ba, abinda ya kawo shi gida shi zai. Yana bukatar hutu zai je kwanta ya barci, yana bukatar matarsa zai nemi matarsa, yana bukatar wata hira da ita, yana bukatar ya sa ta wani aiki shi kenan. Wanda suka ce a'a, shi jaririn zaki yadda yake, ko kuma saurayin zaki yadda yake, ba mai wa ɗan gidansa gata irin saurayin zaki, shi a gidansu ba a cin kwanan nan abinci, sai sabo sai mai kyau, ka'idar su kenan. Babansa ba zai ci kwanan nan abinci ba, sai ya je ya farauto mai kyau ya kawo. To shi ma wannan magidancin haka yake, a gidansa ba a cin lalataccen abu mai karancin daraja ta kasa sai ya je ya nemo mai kyau iyakacin karfinsa iyakacin samunsa wato matarsa yar shaguba ce tana cikin jin dadi yana kula da ita baya sarki da hakinta irin yadda zaki baya sarki da in gidansa suna cikin shaguba yana cikin lura da su to abinda suke nufi ma'ana a gida mutum ne mai kula da mutan gida a waje kuma ba rago bane ba sannan ba mutum bane ba mai kokarin binciko dole sai ya gano laifinki mai kika yi mai kika ce ya na kawo kaza ina kika saka na ga ban ga kaza ba bai da wannan abin da ke nufi kenan ina jin kun gane sai ta shida tace zauji in akala laf wa in shariba shtaf wa in ittaja altaf wa la yulij alkaf li ya'lam albat tace mijina idan ya tashi cin abinci gaba ɗaya yake cin ya baya rigewa wa in shariba shtaf duk abin shan da ka ajiye masa gaba ɗaya zai kwankwaɗe baya rige komai wa in taj'al taf da ya kwanta kuma sai lulluɓa kawai ta barci sai gari ya waye wannan ita kuma ka bijinta yi kawai shi abin da sa gaba kenan ya zo ya ci abinci ya sha abin sha ya kwanta ya barci wala yulisu kaf li ya'lam al-bath baya dan miƙo hannunsa wa mutum na rashin lafiya ya taba kan mutum ya ce ka Allah saki ya kika ji ko kirjin mutum na bugawa ya taba ya ce Allah sarki bayar Allah ya kika ji riziki ba abin da ya shafe shi kwanta ki kawai barcin sa wato dai a takaice wannan bayar Allah tana siffanta mijinta da abubuwa kamar haka abu na farko rowa komai na shi kadai yake cinyewa abu na biyu hadama da zari abu na uku mummunan hali wajen mu'amalantar matansa abu na hudu rashin kulawa da matar shi ba ta cikin ajandarsa shi abinda ya zo girki in an gama abinci shi ne abinda ke gabansa ba matarsa ba shi dai ci abinci kawai shi ne abinda ke gabansa da ya ci abinci kawai lullaba da mayafinsa ya kwanciyar sa ba shi ba ita sai kuma gari ya waye to wannan shi da ɗabi'arsa fa qalat as-sabi'a sai ta bakwai ta zo ta ce zauji ayaya'u wannan malan ayaya'u kenan au gayaya'u tabbaqa'u kullu da'in lahu da shajjaki au fallaki au jama'a kullal laki idan an ce ayaya cikin mutane shine rago wanda komai sai dai shi a taimaka mishi shi dai a tallaba mishi yau yana bin dangi yana bin abokanai malam ayaya kenan tace to ita mijinta ayaya ne ko kuma gayaya idan an ce gayaya azzalimi wanda kullu shi dai zalunci mutane ko ya zalunci wanda yake tare da shi ko ya zalunci makwabta ko ya zalunci dangi ya zalunci abokanai ya zalunci yan uwa aikin sa kenan abin da yasa gaba tabbaqa idan an ce tabbaqa wadansu malaman sun fassara shi da cewa shine mai yawan wauta ko magana zai saki bakin sa kawai wauta ke irin wanda da yayi magana ai ta saki kai da dai ya sani ma da yayi shiru me yasa zai ce kara haka duk da ya faɗi magana sai a ji magana sallami babu gishiri ma'ana bai iya magana ba sakin baki to tabbaqa'u kenan wadansu malamai suka ce a'a tabbaqa'u shine mutum da yake baya da mazabuta kwata kwata baya iya kusantar mace tace kowace irin tuta ka sani da namiji na da ita to ka tabbatar shi ma yana da ita tace a takaice dai shi yadda yake shajjaki au fallaki au kullal laki kullun aka waye gari ko dai da kike fasa miki kai ko ya hankade kiki fadi ki kare ko ki targade ko ya hada miki duka biyu dole sai an yi ko dai duka daya ko yi miki daya ko duka biyu matarsa kullum a cikin duka take kin ga magana ba dadi ga duka ga hantara ga yawan zagi Allah sarri daga nan sai ta takwas da ta takwas ta zo ta ce zauji almasu masa arna warrihu rihu zarna kalmomin da kawai ta faɗa ta ce mijina idan ya taba ka kai ka ce zomo ne abinda take nufi a cikin dabbobi zomo yana ɗaya daga cikin dabbar da tafi kowace laushin gashi tana nufin taushin jikinsa ko kyakkyawan halinsa ko ɗabi'arsa ta gari warrihu rihu zarnam ƙanshinsa kaman ƙanshin wani tsiro da ke fitowa daga ƙasa da ake kiransa zarnam wato wata ciyawa ce da take fitowa mai matuƙar ƙanshi har ma ana amfani da ita wajen haɗa turare tana nufin dai wato mutum ne wanda yake mutane suna yabansa wajen mu'amala da shi sannan kuma labarinsa ya yaɗu wajen kyakkyawan halinsa sannan kuma mutum ne wanda dukkan wanda ya yi mu'amala da shi ba zai zarge shi ba sai dai ka ji ya yabe shi abinda take nufi kenan daga nan sai ta tara tattara ta ce zauji rafi'ul imad tawilin nijat azimul ramad qaribul bait minan nat ta ce mijina rafi'ul imad wato tana nufin dogo ne ba gajere ba ne ba baya ga haka azimul ramad tokar gidansa tana da yawa qaribul bait minan nat gidansa yana kusa da ɗakin taruwar jama'a abinda take nufi da cewa tokar gidansa na da yawa ai ba a samun toka da yawa sai an kona itace da yawa ba a samun kona itace da yawa sai ya zanto an dora tukwane da yawa babu yanda za a dora tukwane da yawa sai in girkin da aka yi kuma yana da yawa to kuma yana yi girki da yawa to kenan an yi mai an yi karamci an ciyar da mutane to haka suke nufi idan suka ce wani gidansa da yawan toka abinda suke nufi mutum ne mai yawan abinci yana ciyar da mutane tana nufin mutunta mai karamci ne wato mutum ne mai karamci sannan kuma qaribul bait minan nat wato gidansa a tsakiyar jama'a yake bai yi gida can nesa ba don gujewa jama'a ya yi gida kusa da jama'a ko mabukata sa neme shi ya zanto bai musu nisa ba tana nufin dai mutum ne wanda yake mai karamci ba marowaci ba daga nan sai ta goma da ta goma ta zo ta ce zauji malik wa ma malik malikun khairun min zalik ta ce mijina shi ne malik ta ce kun san ko waye malik malik ya fi duk abinda kuka lissafa a baya na karamci da wani kaza da wani kaza da wani kaza ya wuce nan abinda duk za a faɗa na kyauta ya wuce nan lahu ibnun kathirat kathiratul mubarak al-mubarak qalilatul masarih idza sami'na sautul muzhir ayqanna annahunna hawalik mutun ne mai yawan rakuma mai yawan garken rakuma lokacin da raƙumansa suke fita kiwo da safe idan mutum ya gansu sai ya ga ƴan kaɗan ne abin nufi saboda waɗanda aka bari a gida sun fi su yawa ko baƙi sa zo don a yanka musu saboda karamcinsa sannan su kansu raƙumansa duk lokacin da suka ji an busa sarewa ko algaita to sun san tasu ta ƙare ma'ana yana da wata ɗabi'ar da in baƙi sun zo akan yi wata busa to da an yi busan nan kamar yana kiran yasa ne ma'aikata don a zo a soke raƙuma ga baƙi sun zo a yi musu hidima sai zanto raƙuma kansu sun sani san ji an busa wannan zaiwar sai ya gara kumiya neman murun gudu ya san cewa za a kama wani adadin na raƙuma ne da za a yanka saboda baki da suka zo abinda take nufi kenan to daga nan sai ta goma sha daya ita ce mai hadin kanta ita ummu zura'il tace zauji abu zura'il mijina shine abu zar tambace shi da wannan alkuniya abu zura'il malamai suka ce ibadai dan saboda yawan gonakinsa don azzar'u a larabce ana nufin gona ko kuma shuka to saboda yawan gonaki dan babban manomi ne shi yasa ake kiransa abu zura'il ko kuma tana nufin wato ainihin yana da yawan yaya dan wani lokaci a larabce akan ce azzar'u ana nufin yaya tace wama abu zura'il kai kun san ko wane ne abu zura'il ana samin hulayyi uzunayya shine wanda yasa kunnuwa na suka rinka motsi saboda abin da ya sanya mun na ɗan kunnan zinare wanda suke kai kawo a cikin kunnuwa na wa mala'a min shahmi adudayya shine wanda ya cika mun dama tsan hannuna abin nufi ya sanya ni na zama mai kiba ba ramamma ba ba kyamusasshiya ba wa bajjahani fa bajjahat ilayya nafsi shi ya faranta min rai har ne ma kaina ina cikin tafiya sai in ji ina dariya saboda kawai karamcin da yake mu saboda halansa na gari da yake mu wajadani fi ahli gunaymatin bishak ya same ni cikin gidanmu dangina babu da komai sai waɗansu ƴan tumaki ba su fara kidaya ba fa ja'alani fi ahli sahilin wa atitin wa da'ifin wa munaq sai ya mayar da ni wani gida cike da dawaki cike da raƙuma cike da shanu cike da amfanin gona tana nufin cewa gidansu ba mawadata bane ba sai ya aure ta ya kawo ta gidansu shi mijin waɗanda su mawadata ne ita a gidansu ba abinda suka mallaka sai ya tumaki ko awaki waɗanda suke ababen kidayawa amma shi a gidansu akwai nau'ika na waɗannan dabbobi akwai garken shanu daban akwai na awaki daban akwai na wato ainihin raƙuma daban akwai na dawakai kuma daban sannan kuma gidansu gida ne na manoma wato ainihin suna da wadata ne sosai da sosai abinda take nufi kenan tace fa indahu aqulu fala uqabbah a wurin abu zar'in da nake faɗin abin da na ga dama ba za a hantare ni ba ba za a yi muntsawa ba wa arqudu fa atasabbah in yi tamarci har garin Allah ya waye bayan da za a yi a zo a tashe ni a sa nuna aikin safe saboda ina da yara da barori da kuyayyi masu yin ayyuka ba sai na tashi layi da kaina ba wa ashrabu fa atakamma in sha dukkan wani kayan sha mai daɗi in gyatse irin yadda nake so abinda suke faɗa kenan game da shi ummu abi zar'il sai mahaifiyar abu zar'il wato za bayan ta faɗi halayen mijin za ta faɗi halayen mahaifiyar mijin surukarta kenan fama ummu abi zar'il kun san kuwa mahaifiyar abu zar'il hukumu harada suto ɗin ta cike ki da kayan abinci don tallafawa ga jayayyu wa baituha fasah gidanta yalwatacce ne don karɓan baƙi ko waɗanda aka kore su daga gidajensu ko wanda suka zo gari ba su da masauki ibnu abi zar'il daga nan sai ɗan abu zar'il wanda ta tarar a gidan tunda yana da ɗa fama ibnu abi zar'il kun san wane ne ɗa na abu zar'il madji'uhu kama salli shataba wa tushbi'uhu dhira'ul jafra take cewa idan ka ganshi a tsaye kai ka ce tankar dabino ne da aka tsaga gida biyu abin nufi daidaitacce ne ba ramamme ba sannan ba mai kiba ba sannan kuma abincinsa wato shi ne cinyar akuya ta gaba wato karfasar akuya ta gaba kenan tana nufin gidansu gidan wadata ne ba gidan rashi ba bintu abi zar'il sai ya ta abu zar'il fama bintu abi zar'il kun san wacece bintu abi zar'il kuwa tau'u abiha wa tau'u ummiha, yace mai biyayya ga mahaifiyarta, yace mai biyayya ga mahaifinta. Wa milku kisa'iha, rigarta a tike take bata yi mata yawa ba. Wato idan aka ce rigar wanda ta yi mata yawa ta zama rabon biya kenan, ina fata fahimta. Idan an ce ta cika rigarta, abin nufi dai ba alamar yunwa ko rama ta tare da ita. Wa ghaizu jaratiha, bakin cikin makociyarta kenan. Idan an ce bakin cikin makociya, wai suna nufin bakin cikin kishiya, wai saboda kishiya ba ta son ta ga kishiya cikin hali na yalwa da jin daɗi, so take ta ganta a cikin wani hali na matsatsi. To idan ta ganta cikin yalwa, to tana cikin damuwa kenan ita. Ma'ana dai karin magana ne wannan. Jariyatu abi zar'in, kun san yarinyar gidan Abu Zar'in mai mata aiki kuwa. Fa ma jariyatu abi zar'in, wace ce jariyatu abi zar? Tace la tabsu hadithana tafsisan, mai kame kai ce ba ta yaɗa zancen mu, ta ɗauki zance daga gidan mu ta kai gidan makwabta. Wala tanqusu miratana tanqisan, ba ta satar kayan abincin gidan dan ta je wani gida ta sayar ko ta fansar. Wala tamlaqu baitana ta'shishan, ba ta cika gidan mu da datti da tsumma kamar shekar tsuntsu. Kaga wannan yayi tsumma, kaga wacce leda. Qalat, tace wato nan mun ta gama bayyana gidan da tana cikin jin ta'iyewa, mace tana cikin jin dadi tsakaninta da mijinta, amma ba lalle bane tana jin dadi tsakaninta da uwar miji. Ta'iyewa suna cikin jin dadi da uwar miji, amma ba lalle bane ba ƴaƴan mijin wanda ba ita ta haifa kuma ya zanto suna cikin jin dadi. To amma ita ta haife su, ta haifi mijin, ta haifi mahaifiyar mijin, ta haifi ƴaƴansa maza da kuma ƴaƴansa mata. Ka ƙarshen kwanciyar hankalin ya mace kenan, a ce duk tana zaune da waɗannan lafiya, ba ta da matsala daga kowane ɓangare, ko miji ko iyayensa ko ƴaƴansa. To me zai faru? Da yake ita duniya ba a zama haka, sai wata matsala ta faru. Qalat, ta ce kharaja Abu Zar'in, Abu Zar'in ya fita wata rana don harkar kasuwarsa. Wal awtabu tunfadu, a daidai lokacin da an fara tatsar nono na dabbobi ana kadawa don fitar da mai. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kalfahadain, kawai bai yi aune ba sai ya ci karo da wata mace tana da ƴaƴaye guda biyu. Ƴaƴayen nan guda biyu kai ka ce ƴaƴan zaki ne, jariran ƴaƴan zaki. Dan ƴaƴan zaki ba sa zama wuri ɗaya, suna yawan motsi, kaiwa da komowa. Wato yara ne masu kuzari, yara masu yawan kaiwa da komowa. Yalbani min tahti khasri hadirun manatayn fa talaqani wa nakaha, da ya ga wannan mace da ƴaƴanta da kyawun matar da ɗabi'unta, sai ta burge shi. Fa talaqani wa nakaha, sai ya sake ni sai ya aure ta, haka kawai. Fa nakahtu ba'dahu rajulan sariya, ni kuma daga baya sai na je na auri wani mutum mawadaci. Wa rakiba shari'a, wanda yake hawa wani duki in garba mai kuzari da sauri da gaggawa. Wa akhadha khatiya, jaribin maza wanda kullum ka ganshi da mashi a hannu ko takobi don fita yaki. Wa araha alayya na'aman sariya, ya kawo min dabbobi masu dumbin yawa garke garke a matsayin sadaki. Wa atani min kulli ra'ihatin zawjan, kowane nau'in dabba da ka sani sai da ya kawo mun kalarta a matsayin sadaki lokacin da zai aure ni, bayan Abu Zar'in ya sake ni. Wa qala, yace da ni, kuli umma Zar'in wa miri ahlaki, yake umma Zar'in ki ci abin da kike so cikin dabbobin nan naki ne, garke guda da ke da ni naki ne. Wa miri ahlaki, ki bai wanda kike ga dama cikin danginki, wanda zaki bashi rabbi ki ba ki bashi, wanda zaki bashi saniya ki bashi, wanda zaki bashi tumaki ko awaki ki basu. Umma Zar'in da kanta take cewa falau jama'at kulli shay'in atanihi, inda zan har hado dukkan abin da wannan mutum na biyu ya bani lokacin da zai aure ni, ma balaga asghara aniyati Abi Zar'in, to duka gaba ɗaya wannan abin auje na bai kai kimar kankanan kofi na shan ruwa a gidan Abu Zar'in ba. In haɗa tumakin da awakin da shanun gaba ɗaya da ya bani, to bai kai kimar mafi kankantar kofin shan ruwa a gidan Abu Zar ɗin ba. Saboda me? Gidan Abu Zar ɗin ta fi samun kwanciyar hankali, duk da wannan mutum na biyu ya fi Abu Zar ɗin wadata, amma a can gurin kuma ta fi samun kwanciyar hankali. Kuma wannan kwanciyar hankali ɗaya ne daga cikin dalilai na ɗorewar rayuwar auratayya. Qalat Aisha, da Ummu na Aisha ta kawo labarin daidai nan, ta tsaya sai ta ce, fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, yace da ita, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, ni Aisha zan zame miki kamar Abu Zar'in a wurin Ummu Zar'in, sai dai ni ba zan sake ki ba. Abin nufi, duk abinda Abu Zar'in yayi wa Ummu Zar'in, to zan miki shi, in banda abu ɗaya shi ne saki, ni ba zan sake ki ba. Ma'ana a nan, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana so ya ce da nana Aisha, Allah shi kare da a gare ta, alfahari da dukiyar mahaifinki da kika yi wancan ba shi da abin alfahari ba, sama da ki sami abinda Ummu Zar'in ta samu a wurin Abu Zar'in, wannan shi ne ribar kowace ya mace a duniya, ta sami namijin da yake kimanta ta, yake darajanta ta. To a nan gurin menene fiqihun wannan hadisi? Ina jin ko kuna gurin na tambaya a yanzu, na ce da ku a cikin waɗannan mataye da muka karanta bayanansu gaba ɗaya, wace ce mijinta ya biyu? Ta sha ɗaya ta ƙarshe. To amma abu ɗaya ya gurɓata lamarin, shi ne me? Sakin da ya faru. Wato kenan za mu iya cewa ta ƙarshen nan ita ce mijinta ya fi ba don saki ba. Ita ce mijinta ya fi ba don saki ba, domin ita ce ta samu halin da babu wata wadda ta samu irinsa a cikin dukkan sauran mataye. To a cikin nan gurin kun ga akwai darussa masu ɗimbin yawan gaske. Idan muka bi wannan bayanai da waɗannan mata suka yi, akwai darussa masu ɗimbin yawan gaske. Na farko dai, wannan an yi wannan magana ne ba matan nan sun tattauna tun shekara 1400 da suka wuce baya a tarihi, amma ka ce yau ne da safe suka tattauna. Wannan sharhin da ne na waɗannan hadisai na yi shi ne a takaice matuƙa ƙwarai da gaske, kawai ƙoƙarin kusanto da ma'ana sauransu. Amma inda za ka filla-filla, sai ku ga halayyar mazajen yadda suke tun shekara 1400 da suka wuce baya har yanzu, kuma dai su ne halayyar har ya zuwa yau ɗin nan. Wato irin yadda yanzu waɗansu daga cikin mataye Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su da mazajen da suke wahalar da su ko galaza musu, to fa an taɓa samu tun a da. Ba yau ne aka fara samu wannan ba, kar ku ɗauka cewa mazan na zamanin ne. A'a, ɗabi'ar ce ta ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam. Kuma kar ku taɓa ɗauka cewa yadda yanzu waɗansu suke cikin ƙangi na mazajen da suke zalunta su, kuma haka dukkan mata suke a ɗakin aure, ko kuma waɗanda suke cikin wata ƴar ƙaramar aljannar duniya a tsakaninsu da mazajensu, domin daidai lokacin da waɗancan na farkon suke koke-koken mazajensu da matar ayayaku da matar ashannaku, suke cewa ga yadda mazajensu suke, kaga daidai lokacin kuma wata ita matar ita Ummu Zar'in take magana ga halin mijinta. A yanzu ma haka, in za a tattauna, in wata za ta ce mijinta na mata kaza, wata kuma za ta ce mijinta na mata kaza, in wata tana fuskantar matsala kaza, wata kuma za ta samu cewa, wato dan na faɗi wannan saboda waɗansu matan idan suka ci karo da wata matsalar, sai su ɗauka cewa ma kamar me, kamar gaba ɗaya ma su a cire rai ma game da rayuwar auratayya, saboda maza gaba ɗaya sun lalace, namiji gaba ɗaya ba ɗan goyo bane ba, namiji gaba ɗaya ba ya da kirki, wanda wannan kuskure ne. Hakikanin gaskiya kuskure ne, ba a haɗa mutane a yi musu hukunci iri ɗaya. Irin yadda waɗansu daga cikin maza suke ɗaukan cewa mata gaba ɗaya ba su da kirki, mata gaba ɗaya kaza, to wanda ma ka ga ba adalci bane ba. A kowane irin mutane ya iya samun mutanen kirki, kuma a iya samun waɗanda suke ba da kirki ba. To a nan gurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, na kasance miki kamar Abu Zar'in a wurin Ummu Zar'in, in banda saki, in banda saki, kun ga sakamakon da zamu fita da shi a nan gurin sai mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin miji kenan domin a cikin wadannan sha daya mun yi da cewa Abu Zar'in shine mafifici in ba dan saki ba to ko manzon Allah ya tabbatar ma Aisha lalle ya zame mata kamarwa kamar Abu Zar'in li Ummu Zar ko muna da tabbas din manzon Allah ba bai saki na Aisha Allah shi kare da gare ta dan haka nan gurin abin da ya rage shine wadansu dabi'u da halaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi isharar zuwa gare su yadda ya kamata magidanci ya kasance tsakaninsa da iyalinsa wato ko dai a magance manzon Allah yayi magana da baka ko a aikace ya aiwatar da abun a aikace sallallahu alaihi wasallam abu na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi menene haƙƙin iyali na akai na ko menene haƙƙin ɗaya daga cikin mu da matarsa take da shi a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taksu an tut'imha idza ta'imt wa an taksuha idza iktasait wa la tadrib alwajha wa la taqabbih yake cewa ka siyar da ita daga cikin abin da Allah ya baka yayin da ka ci kai mata tufafi daga cikin abin da Allah ya baka yayin da kai ma kai tufafi wala tadribil wajha kada ka ce zaka daki mace a kewayen fuskarta domin wannan na bayuwa zuwa ga yi mata lahani wala tuqabbih sannan karka murna mata magana wadansu malamai suka fassara at-taqbih shine kamar mutum ya murna ta da halitta ta yi mata ba ko yace mai kaza ya fado ta halitta ta jikinta ko hannu ko kafa ko fuska ko ido ko hanci domin lokacin da ka aibata mutum da wata halitta daga cikin halittarsa ka muna na ladabi ne tsakaninka da mahaliccinka da Allah madaukakin sarki don shi dan adam ba shi yi wa kansa hannu ba ba shi ya dasa wa kansa idanu ba ba shi ya dasa wa kansa hanci ba ba shi ya wa kansa dukkan wata kafa ta jikinsa ba ubangiji ta Allah ya masa dan haka lokacin da ka aibata wa wanti sanadiyar wata halitta ta jikinta to ka muna ladabi ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala da haka bai dace ba mutum ya muna na mutum ta wannan fuskar wadansu malamai suka ce abinda ake nufi da wala tuqabbih wato banda zagi bai halatta mutum ya zagi matarsa da akwai wadanda idan fushi ya fushi za su ga suna zagin matarsu wadansu su dora a shari'a su ce yar kaza kan su faɗa abinda yake harshe ba zai iya faɗa sa ba wadansu kuma su ce yar iska haka zance mara daɗi mai nauyi wanda ba ya da daɗi idan yar iska ce ya zaka kawo ta gida shimfiɗa ta haɗa ku gida ɗaya ya haɗa ku har ku haifi ƴaƴa da yar iska mana irin iska mai za ta haifa kuma a gidan kenan mana ta haifi yayin iska kenan wannan magana ce wanda ta yi muni kwarai da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ja kunne game da mazaje cewa bai halatta su rinka yin wannan ba wato kenan lalle mutum ya lura iyalinsa ta fuskar abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin zama sannan ya lura da iyalinsa dangane da abin da ya shafi kiwon lafiyarsu wannan abu na farko kenan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abin da ake kira husnul ahdi husnul ahdi shine riƙe alƙawari wato tuna baya yakan tuno ɗabi'u da halaye da matarsa ta yi masa a da da irin zaman da yayi da wancan tun da ko da a yanzu wancan ba ta nan ko kuma a yanzu ta samu kanta cikin wani hali da ba za ta iya yin abin da take iya yi a da ba to sai manzon Allah ya kiyaye wannan abin nata na da baya mantawa da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ummu Aisha da kanta take cewa wata mace ta shigo gidanmu sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata muhimmanci sama da kima yana cewa sanni da zuwa yaya su wance haka dai ya bata kulawa wanda ba haka na saba gani ba sai nake tambayar shi wannan fawa ce ce sai ta ce ai yace ai mutuniyar Khadija ce ta dade tana zuwa nan tana kawowa Khadija ziyara ta ce kaga ne wace wai mutuniyar Khadija ce shi yasa yake ta wurin girmama ta saboda kishi wai yana ta wurin girmama ta Ummu Aisha kuma da kanta take cewa wato ban taba yin kishi ga wata ƴa mace ba irin yadda nayi kishi ga Khadija saboda irin yadda manzon Allah yake yawan ambaton ta ce gashi ban taba zama da ita ba amma kuma ina kishi akan ta saboda Annabi yana yawan magana kanta har wata rana sai na ce da shi yanzu kai bawan Allah gashi Allah ya musanya maka da yarinya budurwa matashiya dan me kake ta tuno wata tsohuwa wanda lafiya ji sun kodi saboda tsufa ga yarinya matashiya Allah ya baka sai ce Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu kaga wannan rike alƙawari ne yace yi shiru Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba har yanzu a gaban Aisha din fa haka bai bari an je ko ina ba Allah bai musanya mu wanda tafi ta ba yace na farko dai ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ne ta taimakin lokacin da kowa baya tare da ni duk ƴaƴan da na haifa na ta ne cikin sauran mata na kowa ban haihu da kowa ba yake cewa don haka ba zan taɓa manta da Khadija ba Aisha ta ce daga nan sai na rufe baki na ban ƙara cewa komai a kan Khadija ba ina huta ba ta sake cewa komai a kanta ba to kanta ce ta faɗa kuma ba ta san me za a sake faɗa ba kuma nan gaba to wannan shi ne abin da ake kira husnul ahad wato kaɗan ne daga cikin mazaje wanda suke da wannan irin husnul ahad wato mun yi riƙewa mace wani zama na da da suka yi na da ko mai daɗi ko wani alkhairin ta ko wani alkhairin iyayenta a da sauransu ko da yanzu ba za ta iya yin wannan abin ba ko kuma a ba ta duniya sauransu to wannan yana daga cikin abin da yake da matuƙar muhimmanci sosai sosai mutum ya kiyaye shi sannan kuma abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi kokarin tarbiyyantar mata akan taqwa da tsoron Allah yakan kula da su wannan daga mazaje da dama sukan yi sakaci akan haka wannan kuma shi kawo kangarewar da yawa daga cikin mata saboda suna zaune a gida ba sa kukan yunwa ko kishirwa ba sa kukan abin hawa ba sa kukan kayan alatin duniya amma suna fama da talauci ta fuskar sanin addini ba su san addini ba ko mazajensu ba su damu su dora musu wato addinin ba ko dai mun dauki salon rayuwa irin ta turawa tsakaninmu da matanmu da ƴaƴanmu ko kuma salon rayuwa irin ta gargajiya ta iyaye da kakanni wanda take nesa da addini kawai sai shirme sai duniya da sauransu da wuya miji ya zo ya tashi matarsa cewa ta ciki sallah shi ya fita asuba ayi sallah asuba da shi a jam'i kuma ya tabbatar kafin ya fita ya tashi ta yi da wuya zai kiyamul laili ya tashi ta yi ta ciki da wuya ya bi ta ɗakin ƴaƴansa ƴan mata ya ƙonƙosa musu kofa ku tashi ku yi sallah ko ɗakin ƴaƴansa samari ya ƙonƙosa musu ku yi alwala gashi ina jiran ku za mu tafi sallah tare masallaci an yi kira a salatu da wuya ka samu waɗanda suke haka saboda haka yawancin mazaje sun kyale tarbiyyar ƴaƴansu da matansu sawa'in ƴan mata ko samari a hannun akwatin talabijin a hannun satellite a hannun ƴan wasan kwaikwayo shi yasa gidaje da dama duk suka rikice suka lalace to wannan matsala ce abu na hudu manzon Allah mutum ne mai yawan tausayi kuma ga mata ko a cikin tafiya ake wata rana ana tafiya da mata to akwai wani bawa ana kiransa Anjasha yana gaba shi ke kada raƙuma to sai yake irin wata waka wanda duk lokacin da yake wakan nan masu kiwon dabbobi suna wata irin waka da suke zuga shanu sai shanu su rika gudu ko zallo suna tafiya shi ma sai rika wannan waka sai raƙumi yana gaggawa sai manzo Allah ya daka masa tsawa yace mahalan bil qawarir ya Anjasha yace kai Anjasha yi tafi bi a hankali muna dauke da kayan falba yana nufin muna tafi da mata ma'ana idan kai tafiya da yawa za su gaji za mu wahalar da su kamar kwalba ce sai tafi sai nan da nan ar karfiya a hankali a daina gudu a daina sara kuma yana zallo kar wata ta fado sallallahu alaihi wasallam wato dai kan lura da haƙin mata ta wannan bangare ta fuskar tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam.